رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
من أقول يا الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai gudanar da al'amuran sa mai da kasai da abin da ke tsakanin su cikin ikon sa da huwacewar sa yau gashi mun samu kanmu a cikin wannan rana tattara cikin wannan wata na Ramadan mai albarka shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haduwa a wannan majalisi mai albarka a kofar masjidin sunna wanda yake kan titin Sardauna cikin garin Azare a jihar Bauchi ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gwargwadon hali inda muke karatu cikin radul azhani ila ma'ani alqur'an Sheikh Abubakar Muhammad Kuri rahimahullah tare da ta'aliki wanda Dr. Abubakar Albani ya yi mana roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a jiya na ambata mana cewa mai girma sarkin azabai Alhaji Injiniya Galadima Magaji Abdulkadir ya aiko a kan cewa zai halarci wannan waje namu kuma Allah cikin ikonsa mun zauna kenan sai gashi ya iso kuma cikin ikon Allah za mu fara karatu jan aya ta farko tare da shi inda tawagarsa ta dafa masa ta rauko shi wajen wannan waje muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa wajen dafa al'amura na addinin musulunci za mu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul fath'i jiya an karanta aya ta 18 sai mu yi bayanin da yake ta'allaƙe da ita ba wanda za a ambata mana asalin menene ya faru a Hudaybiya wanda har Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa ya yi yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da mubaya'at da suka masa za mu sake nana ta ita wannan aya sai kuma mu dora abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora arma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
الله سبحانه وتعالى قال رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله سبحانه وتعالى يا يرضى المؤمنين يا تبتر يرضى المؤمنين لأكيد في ناس صحابة ما زال الله صلى الله عليه وسلم إذ يبايعونك تحت الشجرة الله يا سن يرضى أكرس الله كتن نسكي مكا مبايع أكرشم من المشيح ini bayan ya kaum Malaysia Allah menji hadis ini Tariq ibn Abdul Rahman inda yake ambatawa kalamin da Sa'id ibn al-Musayyib ya ambata masa dangane da ita ita wannan bishiya aka ce hiya samura wata bishiya ce ta gawo irin wannan bishiya tana da yawa a kasashen Larabawa dan tana yawan tsowa wajajen da yake nawa tsohuwar bishiyar ce ta daɗe a wannan waje nasu bishiyar kawo ana yawan samunta yawon kaisa yana cewa ka anni yau magadacin baini ka anni yau magadacin baini yau mata hammalu lada samuracin hayi na kifo hanzali hukufan biha sahabi alayya maƙiyahu ya ƙuluna la tahlik asad mata jammali samura samuracin hayi to gawo ɗin kenan.
No.
To ita ma wannan bishiya bishiya ce ta gawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da labari ya same shi kamar yadda za mu ji a gaba cewa an kashe Uthman ibn Affan sai ya yi mubaya'a ga sahabbai mutum 1400 kamar yadda muka ambata hadisin Jabir ɗan Abdullahi ya tabbatar da adadinsu. وهم 1300 نما لن يجي صدو أين تدلو أما حديث جابر بن عبد الله وانت إمام البخاري يكاو يانون صدو أين تدلو بيار وسما سنجي سمد هكا نما شو مالك وأكثر ثم بايعهم على أن يناجز قريشا أنني النبي صلى الله عليه وسلم يمس مبايعا أكان وتزاس كرا da Qurayshawa ya musu mubaya'a bangare biyu kamar yadda asar suka zo daga wajen sahabbai wasu sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu mubaya'a ne bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala al-mauti wasu waje kuma suka ce bay'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala Allah nufihu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu mubaya'a ne ko da za su mutu baki ɗayan su ba wanda zai tafi sai sun ɗauko fansa na kisan da aka ce an yi wa Uthman ibn Affan domin a nuna mana cewa jinin mutum musulmi yana da matuƙar daraja. Idan har aka zubda jinin musulmi sauran musulmi za su iya zubar da jinanansu don ƙwatowa haƙƙi ma'ana a nan idan har da za su zuda jinanan mutane masu yawa dan kwatowa haƙƙin jinin mutum guda ɗaya ba wuta ba ne in sun yi haka to za a kange gaba ba za a ƙara taɓa wani musulmi a zalunce shi ba amma in aka kashe guda ɗaya kuma sai aka haƙura to an ci gaba da kashewa kenan Allah kaɗai san adadin abin da za a kashe a gaba wa zalika anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama da Quraysh ibn Umayya al-Khuza'i hina nazala al-Hudaybiyya ai mun ji abin da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama sai umara ne kuma da yadda suka tura Khalid ibn al-Walid ya je ya tare shi dan a yaƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya wasge musu har ya samu kansa a Hudaybiyya ba dan Allah ya kaddara abin da ya kaddara na taguwarsa al-Qaswa ta wannan gurfanan ba da annabi zai shiga cikin harbi kuma in ya shiga cikin harami ba mai yaƙarsa domin ko da Qurayshawa da suke kafirci a lokacin suna girmama harami to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka Hudaybiyya sai ya kira wannan mutum daga cikin kabilan Banu Khuza'a shi ba Qurayshi ba ne ana ce da Sheikh Kharash ibn Umayya al-Khuzai fa ba'athahu ila Quraysh Makkah annabi sai aika shi zuwa ga Quraishawan Makka na'am annabi ya aika shi zuwa ga Quraishawan Makka wa hamalahu ala jamalahu sallallahu alaihi wasallam li yuballigha ashrafahum annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a mu'tamira domin ya zamanto shaida annabi ne ya aiko shi sai annabi ya bashi raƙuminsa da yake hawa ba kasuwa uba wani raƙuminsa wanda an san shi da shi yana hawansa sai annabi ya bashi wannan raƙumin yace hau wannan raƙumin domin ya zamanto shaida ni ne na aiko ka kaje ka wajen Qurayshawa shi ba yana cikin tawagar musulmi da suka zo daga Madina ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi saboda su masu sassauci ne dangane da musulmi ba sa yakar musulmi sai ya ce shiga wajen Qurayshawa kaje wajen su ka samu manya manyan su ka ba su labari annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a mu'tamira cewa annabi fa ya zo da niyyar yin umara ne kuma hatta a zamanin jahiliya idan mutum ya taso zai yi aikin umara ko ya zo zai yi aikin hajji ba a yakarsa ko dan fashi ne akan hanya ya ganshi ba zai dauki dabbobinsa ba ce saka dabbar da za a yi hadaya da ita ake mata rataye saboda wannan ratayen ya zamanto alama ne cewa dabba ce ta hadaya to suna girmama hadaya dan haka ba za su wato ko satar ta ba za su sata ba ballanta za su cutar da mutum to ka faɗa musu cewa na zo ne da niyyar yin umara walam yaji muhariba annabi bai zo da niyyar yaki ba me yasa za su yake shi fa aqaru jamal rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna ganin wannan mutum da ya zo da wannan sako abin nan sako sai suka soke taguwar annabin suka kashe ta ba taguwar ba raƙuman annabi da ya zo a kai sai suka kashe raƙuman wa aradu qatlahu shi ma dan sakon suka yi dukun za su kashe shi fa mana abu ahabish al-ahabish hada-hadan mutane daga kabilu daban-daban waɗanda ba larabawa ba su ake cewa ahabish ba ajamawa ba ba in an ce ba ajame wato wanda ba balarabe ba amma wanda yake balarabe kuma ba bakuraishe ba kabilu daban-daban ka ce kamar misali a ce cikin banu bakar banu khuza'a banu kaza irin waɗannan kabilun da ba kuraishawa ba to irin su ne ake ce su ahadish watakila a cikinsu ma har da bayi to irin waɗannan su ne sai suka yunkura suka hana a kashe ɗan sako suka ce ai jakada ba a taɓa shi kar ku kashe jakada ku bar shi ya je ida sako kamar yadda aka aiko shi ya ida sako kuma in kuna da sako ku aika ya je faɗa ba a kashe jakada wannan ba a jahiliya ne ma suke faɗa haka fa qatlu sabilahu don haka sai suka kyale shi fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab nan sai nake ga yafi kyau a ce fa da'a rasulullahi maimakon a ce fa ata rasulullahi nan annabi ya je ma Umar ibn al-Khattab ya fi kyau a ce annabi ya kira Umar ibn al-Khattab mun gane ko domin sahabbai a ɗabi'arsu ba za su bari annabi ya zo takanas wajen su wai dan ya sanya su wani abu ba a'a sai dai su tafi inda annabi yake saboda girmamawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kira Umar ibn al-Khattab li yab'athahu ila makkah shi ma dan ya aike shi zuwa makka ya je ya jaddada wa mutane in sun ki karban sakon da wancan mutumin ya zo Kharash ibn Umayya saboda shi dan kabilan Banu Khuza'a ne to ga Umar ibn al-Khattab shi ba Quraysh ne fa qala Umar ibn al-Khattab sai ka wani hanzari ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai na ragwantaka ba a'a hanzari ya kawo annabi sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah inni akhafu ala nafsi Quraysh ina tsoron Qurayshawa a kaina ma'ana idan na shiga kafin ma na isar da sakon Qurayshawa za su iya afka mu Umar kuma jarabi ne in aka afka masa ba zai kyale su ba kaga zai kashe wasu kuma a cikin harabi mun gane ko kaga an yi barna a nan sannan na biyu kashe wasu da zai iya yi ko da shi an kashe shi zai iya sabbaba kuma yaƙi ya sake yin tsanani a tsakanin musulmi da kuma Qurayshawa wanda ba wannan ce manufar da ta kawo annabi ba to sai Umar ibn al-Khattab sai ba da wannan hanzarin yace inni akhafu ala nafsi Quraysh ina tsoron cewa kaina Qurayshawa وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد كما ينزع مكة دب قبيلة متبن عدي سنة قبيلة سكينة بنو عدي يتي باب واني دي رجي مكة الله يتي مكيس سن مسلنتا سبب أمر جامونا نتكين جماسا دليل مسلنتا سا قبيلة سدوكا تيباين ايدو سيدس كمسلنتا وقد عرفت قريش عداوتي اياها يتي قريش وكما سنسكين سننن قابد دنكي مسلم وجلبتي عليها دسالنتا وان دنا مسلم ولكن يتي اما يا منزو الله ان كان امنتا ادلك على رجل هو اعز بها مني ننوسن لكي زوى ga wani mutum wanda shine yafi ni aukaka a cikin makka yafi ni karbuwa tujadu ashiratuhu fiha za a samu dangin sa kuma da yawa a cikin makka ka san su Quraishawa ko Larabawa zan ce baki daya a wancan lokaci suna da matukar wani abu da ake ce shi habiya son dangi san kabila mutum zai iya fitowa ya kare kabilar sa koda ku an samu sabanin addini a tsakanin su don haka tunda Uthman ibn Affan shine yace wa huwa Uthman ibn Affan shine Uthman ibn Affan mutum ne wanda shi ba kamar Umar ba Umar yana da zafi Uthman kuma yana da sanyi kamar yadda Abubakar Siddiq yake da zafi Ali abin nan yake da sanyi Ali ibn Abi Talib yake da zafi haka da masu haban suke da Umar da Ali duka masu zafi ne amma da Abubakar da Uthman su ko masu sanyi ne to don haka shi Uthman ibn Affan yana da sanyi kuma akwai dangin sa a Makka idan har ya shiga cikin garin Makka dangin sa za su kare shi ba za su bari a cutar da shi ba kuma sannan dama lokacin ma da ake zamanin gabanin musulunci yazo bai taka kafar kowa ba da musulunci yazo bai tsananta wa kowa ba to don haka sai ba da wannan hanzar Annabi sallallahu alaihi wasallama sai karbi wannan hanzar da wanda ma dabi'ar annabi a matsayin sa da jagora yana shawarta yana yin shawara da kasassa Allah ya ce masa wa shawaru fil amr kai shawara da su cikin al'amura musamman abin da ya shafi yaki da gudanar da al'umma annabi yana shawara da waɗanda suke makusatansa a cikin sahabbai ya shi wani lokaci ya ce ashiru ilayya ibadallah ku nusar da ni mana me ya kamata a yi ya ku bayan Allah annabi ya kan faɗi haka to annabi sai karɓi shawarar nan da Umar ya faɗi fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Uthmana fa ba'athahu ila abi sufyan wa ashrafi quraish sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Uthman ibn Affan sai ya aika shi zuwa ga shugabannin Quraishawa Abu Sufyan wanda a lokacin ya zama shine kamar jagora da kuma sauran shugabannin Quraishawa li yukhbirahu ya basu labari annahu lam ya'ti li harbin cewa annabi ko bai zo dan yaki ba tunda bai zo dan yaki ba ya da shi ya kuma wa inna ma ja'a za'ira li hadha albayt mu'azziman li hurmatihi annabi ya zo ne ziyarci wannan daki kuma ya girmama darajar da ɗakin yake da ita wanda su ma Qurayshawa da suke cikin kafirci a lokacin suna girmama ɗakin duk wanda zai zo don girmama ɗakin har da yadda za a koro don a yanka in an yi aikin hajji ko umara a zamanin jahiliya ma ba sa satanta ba sa cutar da ita saboda suna girmama ɗakin kamar yadda suka gada tun zamanin annabi Isma'il alaihi salam daga annabi Ibrahim to annabi sai ambata musu haka yace Uthman yaje ya fada musu wa kataba lahu kitaban ba'athahu ma'ahu annabi ya rubuta masa wasiqa ya aike shi da ita wa amarahu an yubashshira almustada'afina bi makkah bil fath qariba ya ma umarce shi akan wadanda suke masu rauni a cikin makkah wadanda aka hana su yin hijira kuma ake azabtar da su yi musu albushir insha Allah budin Allah yana kusa wa anna Allah sayadharu dinahu kuma Allah zai rinjayar da addininsa za su samu kubuta daga zaluncin da ake musu fa kharaja Uthman Uthman ibn Affan sai ya fita wa tawajjaha ila makkata ya doshi makka fa wajada quraishan qad ittafaqu ala man'ihi sallallahu alaihi wasallam min dukhuli makka sai tadda quraishawa sun yi girga sun yanke hukunci ba za su bar annabi ya shiga makka ba ko Umar ya zo ba za mu bar shi ba wai su tunaninsu bai gaya musu zai zo ba
kuma yaki ne tsakanin su da shi babu sulhu yanzu idan har a matsayin shi abokin yaki ne kuma yazo shi ya shiga makka to labari zai watsu a cikin duniya da cikin sauran larabawa quraishawa sun gaza ga can muhammadu ya je ya shiga cikin garin su ba da niyyar su ba ba da wani sulhu ba kuma yayi umararsa ya fita ashe sun zama ragwaje su abinda suka dauka ke shine abinda Allah madaukake ya faɗa hamiyatul jahiliya to Usman sai ya samu cewa sun hada baki akan ba za su bar annabi ya shiga ba walaqahu abanu bin sa'id bin al-as hina dakhala makkata yana gangarowa cikin kwarin makka wanda ya fara haduwa da shi shine aban ibn sa'id ibn al-as wanda daga cikin quraishawa wanda ake girmama su shine hadu da Uthman ibn Affan don haka aw qabla an yadkhulaha bayan ya shiga makka kenan ko kuma dab da zai shiga makka ya gama da wannan bawan Allah fa nazala an farasihi da ya hango Uthman ibn Affan sai sauka akan dokin sa wa hamalahu bayna yadayhi yarungu mus Uthman thumma rafa'ahu sannan ya ciccibo Uthman ya dora shi a kayin raƙumin sa wa ajarahu ya masa jiwar wani abu da larabawa suke kira jiwar shine ma'ana a sanya ka a karkashin kariya alfarma ko da ana yaki da ku ne idan wani ya zo shi ya ce na sawa da cikin jiwari na ya na sa cikin jiwar ina to ba wanda zai taba shi ko ana yaki da shi ne wato suna da girmama wannan a tsakanin su mutumin da yake an san shi ba fandarare ba yana cikin al'umma kuma ana girmamawa shi to in har ya bada kariya koda a abokin yaki ne to ba wanda zai taba wancan abokin yakin mun gane ko shine jiwar shine Allah madaukake an bata yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana a cikin suratul tauba to don haka shi wannan aban ibn sa'id ibn al-asi sai yace na sanya Uthman a jiwari na ya gaya wa mutane suka shaida wannan kuma su gansu tare hatta ballaga mu risalatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da Uthman ya isar da saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi da shi wa qara'a alaihim alkitab wahidan wahida ya karanta musu wasiƙar da annabi ya aike su da ita ya aike shi da ita a shugabannin Qurayshawa ɗaya bayan ɗaya fasamahu ala annahu lan yadkhulaha hadha al-am amma sai suka dage cewa suka turje so fa ba su yarda ba annabi ba zai shigo ta wannan shekara ba dan ba mu yarda ya shiga ba ba za mu taba yarda ya shiga mana ita da karfin tuwo ba wa qalu li Uthman amma sai suka ce ma Uthman ibn Affan saboda suna girmama shi in shi'ita an tadufa bil bait fa tibbihi in kana so amma kai ka zo ka kai umarar taka kai tawafinka a Kaaba mun amince maka je kai tawafinka mun gane ko sai aka gaya masa haka to ku duba yadda sahabbai suke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sai Uthman ibn Affan yace ma kuntu li af'ala hatta yatufa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ai bazan taba yin tawafi a ɗakin nan ba ko da kun bani dama har sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zo ya tawafi tukunna da koya a wajen sa dai ina to kaddimu bayna yadayillahi wa rasuli suna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad kana almuslimuna qalu yayin da musulmai suka ji labari ai Uthman an bashi dama yayi tawafi sai sauran musulmai a can Hudaybiyya suke cewa hadiyan li Uthmana khalusa ila albayt wa tafa bihi dunana kai da ya ishi Uthman shi kan ya samu isa zuwa ga Kaaba ya ciki da bunin sa har yayi tawafin sa fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku ji shaidar da annabi zai ma Uthman sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna dhanni bihi Allah ya tufa hatta na tufa ma'a
Allah
ne ba abinda nake tsammani game da Uthman Uthman ba zai yi tawafi ba sai dai tare da yanzu wannan shaida mai kyau ne ko ba mai kyau ba daga wajen wa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga ne lafazin da ya faɗa inna dhanni bi ai da wannan bayani a kayan afdal ko kashi biyu ne ko akwai husnul dhanni akwai su'ul dhanni to kaga wannan shine abin da ake so kullum dan uwanka musulmi ka masa kyakkyawan zato ko wani abu da kage ya aikata wanda zai iya daukan kamar kuskure ne a bayyane amma kuma wannan abin zai iya daukan wata ma'ana wanda ba ta kuskure ba ba shi waccan ma'ana wanda ba ta kuskuren ba ka ba shi masita وبشر عثمان المستضعفين عثمان ابن عفان سي البشر ga wadanda suke masu rauni wahtabasat quraish indaha wato wadanda suke masu rauni irin su abin nan Abdullah ibn Abbas da sauran wadanda suke almustadafun wanda aka hana su fita daga Makka wasu ma aka daure su a cikin mali ana azabtar da su Uthman ya bi su ɗaya bayan ɗaya yana musu albushir annabi ya aiko na kan muku albushir insha Allah wannan wahalar ta ku zai kusa karewa da sannan Allah zai ɗaukaka addinin sa zai mamaye ko ina yadda ba wanda zai tsangwame ku saboda bin Allah wa tabasu quraish indaha amma kuma sai quraishawa suka hana Uthman ya tafi yana so ya koma wajen annabi suka hana shi tafiya kuma kaji wata shegantaka sun ba shi dama ya dawafi ya ce ba zai yi ba ko ba a cutar da shi ba an girmama shi an karrama shi to ban nuna koma an je na ina sako suka ce ba za mu barka da tafiya zauna tukunna a cikin mu ga ya abin zai kasance wai suna tunanin cewa ko wata kila ko wata shawara da za a saki to sai suka rike Usman yayin da suka rike Usman yan kwana ɗaya biyu Usman bai dawo ba فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ان عثمان قد قتل sai labari ya kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai da suke hudaybiya cewa ai Usman kashe shi akai in ba kashe shi akai bai zai hana kwana guda an waye gari bai dawo ba gashi an sake yin wani kwana bai dawo ba kashe shi akai wadansu suka bada wannan labarin cewa ai kashe Usman akai kafin ka farga labari ya watsu har sai kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'in nan da annabi ya ji labarin sai ya ce la nabrah hatta nunajizal qawm ba za mu tabu ba kenan har sai mun kara da waɗannan mutanen in ko har sun kashe Uthman wada anna sa'ilal bay'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira dukkan musulmi shine yana lokacin da labarin ya ruske shi ya yanke wannan hukunci yana ga karkashin wannan bishiyar gawan ne kamar yadda ya tabbata a cikin wani hadisi na Abdullahi ibn Umar yace na riga baba na yin mubaya'a saboda Umar ibn Khattab ya aike shi yace je kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya yanayin manzon Allah a wane yanayi yake shi Umar yana kayan abun hawansa yana so zai dan kewaya wani waje ne shi kuma lokacin da Abdullahi ya je sai ya tadda a wannan lokacin annabi ya yi shela ga mutane ku zo ku kuma mu baya waɗanda suke dab da shi sai suke baya an Umar shi ma ya je shi kawai sai ya ji annabi ya ce a zo a yi mubaya'a sai ya mubaya'a a annabi tukun sai koma sai ya gaya wa mahaifinsa ya ce da ya ce yaya ka samu manzon Allah sai ya ce ai yanzu manzon Allah yana gindin gawan can ya ce a je a masa mubaya'a a kayan yaƙi kan labarin da muka ji in ya tabbata to shi ne Umar shi ma ya je ya yi bayan da ɗan nasa ya riga ya yi to haka nan su da yawa daga cikin manya-manyan sahabbai waɗansu wanda suke ƙananan sahabbai su ne ba su karga su mubaya'a saboda kiran da aka yi su ne suke kusa da annabi a wannan lokaci kuma ya je masa wannan caffa a kan za a yi yaƙi za a kara da Qurayshawa in har sun kashe Uthman ya za a kashe ɗan saƙo ka san ba a kashe ɗan saƙo ai ko diplomat yana da immunity ko da a wata ƙasa ce da ake yaƙi a ce ƙasa ɗaya country A da country B ko a yanzu suna yaƙi a tsakaninsu to ba a taɓa diplomats sai dai a ce kawai a kore su a ce kowa ya kama hanya tafi ƙasarsu yaƙi ya tashi tsakanin mu da ku amma ba a kashe diplomat to shine a wannan lokaci annabi ya musu mubaya'a wa kanat bai'atu ridwan tahta shajara wannan mubaya'a ta neman yardar Allah kamar yadda ake kiranta an yi ta karkashin wannan bishiyar gawo wa wada annabi sallallahu alaihi wasallam shimalahu fi yaminihi bayan da kowa ya masa mubaya'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki hannunsa na hagu sai ya dora akan hannunsa na dama wa qala sai ce hadhihi an Uthman wannan mubayar kuma ta Uthman ne aina mana bayani ko sai ya zamanto mubayar Uthman ta fi sauran sahabbai daraja ko saboda wakilcin hannun da yafi daraja shine wakilcin mubayarsa wafil bukhari yazo a cikin bukhari wato fa qala sai yace hadhihi bai'atu Uthman dole cewa wannan riwaya bata tabbata a bukhari a haka ba amma dai hadisi sun tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mubay'a a madadin Uthman fa daraba bi yadihi al-yumna ala yadihi al-yusra ya buga hannunsa na dama akan hannunsa na hagu yace wannan mubay'a ce ta Uthman ibn Affan don haka malam sai yace wa hadha yushiru bi annahu sallallahu alaihi wasallama alima bi nurin nubuwa anna Uthman lam yuqtal hatta bay'a annahu fa yakunu hadha min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wannan sai yake nusar da cewa wato bisa ilimi na annabta kenan annabi ya sani Uthman ba a kashe shi ba shi ya saka har sai yayi ma Uthman mubay'a a madadinsa ko ba haka ba sai yayi Uthman mubay'a yace Uthman ma ga mubay'a sana masa kenan wannan sai ya nuna cewa annabi ya san cewa Uthman ba kashe shi shi sai ya masa mubay'a shi ma dan a shiga cikin wannan daraja da Allah ta'ala ya ambata ga waɗanda suke wannan mubay'a wannan ya zama to mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai yace wa yu'ayyidu ma jaa annahu lamma bay'a an-nasu qala kuma abinda yazo shi kamar da Tabarani ya rawaito yayin da mutane suke mubay'a qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inna Uthman fi hajatika wa hajati rasulik yace ya Allah Uthman yana cikin bukata yana da bukata wajenka yana da bukata na agajin tallafi na manzanka da sauran mu'minai kaga wannan ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa Uthman ba a kashe shi ba wa daraba bi ihda yadayhi ala al-ukhra sai annabi ya buga hannunsa daya akan dayan fakanati yaduhu li Uthmana khairan min aydihim li anfusihim sai zamanto hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wakilci mubayar Uthman sai zan shi ne mafi alheri akan hannayen sauran waɗanda suka yi mu annabin mubay'a kai tsaye kaga shi ma ya fada cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara to wannan bayan wannan al'amarin ya faru lamma sami'a al-mushrikuuna bi hadhihi al-bay'a yayin da mushrikai suka ji wannan bay'a annabi buga shi can yayi mubay'a akan zai yake su khafu sai suka tsorata wa ba'athu bi Uthman wa jama'atin min al-muslimin sai suka sake Uthman da ma wasu ƴan tsirarin musulmai kanu bi da'ata ashara da suke mutum 10 dakhalu makkah bi idnihi sallallahu alaihi wasallam wanda suka roki annabi ya musu izini su shiga makkah ba su je su ga iyalansu ka san akwai wanda suke musulmi ne su da iyalansu duka amma sai aka halan tafiya su kuma suka sulale ba a sani ba su kadai suka gudu aka mallake dukiyarsu aka tsare iyalansu kuma ana azabtar da su to irin waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ƴan tsirari sai musu izini yace in kuna gaba matsala kwa iya shiga cikin makka ku je ku duba yaya halin iyalanku suke to waɗannan su ma da aka tsare su duka sai aka sake su tare da Uthman aka ce su dawo to anan ne fa aka ta samu kofar salat aka ta samu jakadu tsakanin shugabannin Quraishawa don Allah sallallahu alaihi wasallam domin farfajin Hudaybiyah zuwa shiga makka bai wuce mil 10 ko kilomita 14 ba bai wuce kilomita 14 ko 15 inda annabin suka tsare shi da kuma shiga makka dab da makkan ne baki bakin gabar haramin ne ma sai kusa su fada cikin wajen radius din da ake ce da shi huru haramul makki to don haka sai aka ta samu rasalat aka ta aiko wa mutane ɗaya bayan ɗaya wannan ya zo wannan ya sake zuwa Mikris ibn Hafsin shi ya fara zuwa sannan daga baya wani ya sake zuwa sannan daga baya Suhail ibn Amr sai shi kuma ya zo to Suhail ibn Amr lokacin da yazo anan ne kuma sai aka samu yarjejeniya da aka kula domin sun amince masa su Qurayshawa akan kaje ka kulle yarjejeniya da shi amma yarjejeniyan taitaiboron dinmu mu ne muke da yadul uliya to sai su hali shi kuma sai yaje a irin nasa tunani sai fadin waɗansu sharuɗa wanda yana ga cewa ya ɗeba musu kaso ne yawa sama da wanda musulmi suka samu manzon Allah ko bai amince musu to wannan shine abinda muka ji a can baya muminin hankalinsu ya tashi suna cikin takaici da bakin ciki na irin amincewan da ake ma waɗancan mutane amma bayan da suka iya tunda manzon Allah ne yace sai suka sallama suka bi kauta daga nan yarjejeniya da aka yi lokacin da Suhail dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hangowa Suhail ibn Amr sai Annabi yace qad sahula amruku kaga Annabi sai amfani da sunan Suhail Suhail ai tasgiru ne na as-sahal sahal kuma sauki to sai manzon Allah sai amfani da sunan Suhail sai yace qad sahula amruku al'amarinku yanzu zai sauki insha Allah kaga wannan shine at-tafa'ul ko kakkawan fata to don haka lokacin da Suhail ibn Amr ya zo sai yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so za mu iya bujiro maka da wasu abubuwa mu yi yarjejeniya tsakanin malamai ce ku kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara dictating sai ya kira Ali ibn Abi Talib yana kusa da shi ya ce dauko abin rubutu Ali ibn Abi Talib ya dauko abin rubutu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uktub bismillahir rahmanir rahim karubuta bismillahir rahmanir rahim sai Suhail ibn Amr ya ce amma bismillah ya ce wa la nadri mar rahmanir rahim ya ce amma bismillah ma'ana kenan wannan mun yadda amma ba mu san me kake nufi da ar-rahmanir rahim ba ai suna ne siffofi ne sunaye ne waɗanda musulunci ne ya zo da su su ba san su ba jahiliya in za su rubuta ya ce sai dai ka rubuta abin da muka kasance kuna rubutawa uktum ma kunna na'rifuhu sai dai ka rubuta bismikallahumma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali ibn Abi Talib to ka rubuta bismikallahumma rubuta yadda suke so saboda Annabi yayi alwashi dama tun kafin azo tun kafin wannan turka-turkar ta kasance suna ma kan hanya ya ce ba wani abu da Qurayshawa za su bujiro min da shi domin ƙoƙarin girmama martabar ɗakin Ka'aba face sai na yarda da wannan abin da za su bujiro da shi kaga tun a lokacin kan Allah ya sanar da shi hakan zai faru to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai cika alwashi sai ce rubuta bismikallahumma sai Ali ibn Abi Talib ya rubuta bismikallahumma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hadha ma qada Muhammadun Quraishan wannan shine yarjejeniyan da Muhammad manzon Allah yayi da Qurayshawa sai Suhail ibn Amr sai ka da baki sai ce masa law kunna na'rifu annaka rasuluhu ma sadannaka 'anil bait wa ma qatalnaka yace to ai inda mun san kai manzon Allah ne ai da ba kange ka mun hana ka zuwa ga dakin Ka'aba ba kuma da ba mu yake ka ba mu ba mu san kai manzon Allah ba abinda muka san ka da shi sai dai a rubuta sunanka da sunan babanka mu haka muka san ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka da baki yace ai wallahi ne manzon Allah ne ko da kun musa ne amma Aliyu goge abinda ka rubuta karuta hadha ma qada Muhammad ibn Abdullah wannan shine yarjejeniyan da Muhammad dan Abdullah yayi yanzu wannan hadisin me yake nuna mana ashe idan Allah ta'ala ya ce ya yarda da bawa kamar sahabban manzon Allah wannan Allah ta'ala ya faɗa ayoyi da yawa cewa ya yarda da su ya ce ya musu alƙawarin aljanna sai aka samu wani tukuru shi kuma sai ya zo daga ƙarshen zamani da bai san ina ya dosa ba sai ya zage su sai ya ce ƴan wuta ne to shine ya kama hanyarta wannan abin da ya faɗa ya salabar musu darajar su to kamar yadda Quraishawa da suka ce su ba su san shi a manzon Allah ba, ya salubar wa manzon Allah darajarsa yana nan a manzon Allah. To don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambata ya ce wallahi inni la rasulullahi wa in kadhabtumuni, yace wallahi ai ni manzon Allah ne koda ku kungariyata ni, walakin tum muhammad ma qada muhammad ibn abdullah quraisha, wannan shine abinda muhammad dan abdullah ya yarjejeniya da quraishawa. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace akan zame umara a wannan shekara, sai sahabi bin amr yace ba mu yadda ba, akan za ku yi umara fil amil qadim, za ku yi umara shekara mai zuwa. An san cewa mu ne muka ba ku alfarman mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace na yadda. To a lokacin da yace Ali ibn Abi Talib goje Muhammad Rasulullahi da karbuta ka sa Muhammad ibn Abdullahi, sai Ali ibn Abi Talib yace ma ana alladhi yamquhu, ba ni ne wanda zan shafe shi ya manzon Allah. Yace wallahi ba zan iya shafe ba. Yace abinda nan san manzon Allah ai wa abinda nan san Allah ta'ala ya tabbatar maka kuma in shafe shi. Anan wajen Ali ba wai ya kin biyayya ne annabi ba, girmama annabin ne
sai ne
zuciyarsa ne take tafasa, su ba haka suke so ba, amma sai sai duk abin da aka bujine kuma annabi sai ce na yadda. Kuma har ma rasulullahi da aka rubuta Quraishawa su ce ba su yadda ba a takaddar yarjejeniyar da za a yi da su a rubuta haka, kuma annabi ya amince musu, su suna ga basu ga Quraishawa musu a gani. Annabi ya ce a, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a arifu alayya, bujiro mun da wajen kun san manzon Allah bai iya karanta a rubutu ba, bai iya rubuta bai iya karanta ba, Allah ya yi shi kuma daraja ce shi a wajensa. Kai ne maka iya karantawa da rubutawa ba na kasa, amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutawa ba bai iya karantawa ba, daraja ce. Wala tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idhan lamtaba al-mubtil bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilma. Allah ta'ala ya sanya daraja ce, bai iya rubutawa bai iya karantawa ba, inda ya iya za su ce rasace je karanto waye, a hakan ma suke cewa asatir alawalin. Eh, to sai ka tabo da littafin kuma da ya zama to gagaraba da Allah ta'ala ya sanya ijazul ilmi a cikin littafin, wasu irin abubuwa scientific miracles waɗanda zamani ilimin zamani ma da ake ganewa a yanzu Qur'ani ya buge shi, sai ana daga kafada an gano wani abu sai ga Qur'ani yayi bayanin sa dama. To don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce nuna mu wajen, sai aka nuna masa inda aka rubuta Muhammadur Rasulullahi, sai ya sa hannunsa ne daraja, sai ya soke Rasulullahi sai ce rubuta ibn Abdullah al-Awza sallallahu alaihi wa sallam. To aka bujiro annabi da sharuɗa marasa daɗi. Bayan wannan abin da aka ambata annabi ya amince, sai kuma Suhail ibn Amr sai ya ci gaba shi kuma da faɗan ƙa'idoji, annabi sai ya kyale shi, tunda annabi ya ga duk abin da ya faɗa ƙi yake yi sai ya bar shi ya faɗa, sai ya faɗi cewa shekara mai zuwa ne za ku zo ku. Annabi ya ce mun yarda, rubuta Aliyu. Aliyu dai jikinsa yana rawa, zuciyarsa tana tafarfasa, amma ya ci gaba da rubutawa, ya rubuta. Sai ya ce sannan duk wani musulmi a cikinmu wanda ya musulunta ya gudu ya tahu Madina, in dai jama'arsa danginsa ba su yadda ba, to za a dawo mana da shi. Annabi ya ce na yarda. Ko kuma idan wani a cikinku ya fasa musulunci ya rudai gudu wajenmu, ba za mu bar ku ku tafi da shi ba, Annabi ce na yarda. Kuma ya kuka ji a zuciyarku yanzu? Sai ga abin rabon bai daidai ba ko? Amma Annabi sai ce na yarda. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, sai ambaci cewa sahabbai da suka ce ya manzon Allah ya zama aminta dan duk abin da aka bujiro suna munakasha da Annabi, musamman Umar ibn Khattab. Ya manzon Allah ya zama yadda da irin wannan yarjejeniya. sai suke wannan bayani ba zai kare ba ma karin sashi gobe Allah ta'ala ya kai da saboda muna da babban bako zamu bashi a dama domin ya gaisa da al'ummar sa ya mana fatan alheri yayi mana bayanai irin nasu na iyayen kasa Allah hakika sarkin azumi da kokari wajen kulawa da al'amura na addini masallatayya na juma'a garin nan babu ɗai wanda bai je shi ya kai musu ziyara kuma sau da yawa idan ya je kai ziyara baya rasa dan wani abu da zai bayar da shi a taimaka wa masallaci don haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu sarkin Okay, dai to shikenan ba za mu ji da ranke dai to ranke dai to ranke dai
to mun sha ba kai Allah ku to shikenan to shikenan
to insha Allah za mu dakata nan wajen in Allah ubangiji ta'ala ya kai mu gobe dama tun aje na ga wa aran ma da ya jawo ayoyi da yawa nace ayar farkon ma bana ta shi sawa to gashi wato ma ba ta rusa ta ba ma ta rusa ta in Allah ya kira yau gobe gobe Allah ta'ala ya wanda jagora abu da ba da dai Allah ta rama da ta sabar ke kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana
ke da ya saka
da girma sarkin azare ya wakilta sarkin malamai malam Aliyu Faisal Abdul Mumin akan ya yi jawabi a madadinsa insha Allah
alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la uqwa illa al walidin ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كان جدد بوديه بأن مرتك السركي ودى يهد قسرك a wannan masallaci mai dimbin albarka karkashin jagorancin ubangari uban kasa mai girma sarkin azarai injiniya Muhammad Gadadi Mamadaci Abdul Kadir wanda ya tattaki ya zo wannan majalisi mai albarka domin sauraron tafsirin alqur'ani mai girma hakika mai girma sarki ya ga cewar wannan majalisi yadda yake ɗaya daga cikin wararen da ke karantar da al'umma littafin Allah ake karantar da mutane tarbiyya a wannan gari mai albarka ya ga wajibi ne ya sami lokaci domin ya zo ya gaisa da 'yan uwa ya kuma ƙara ƙarfafa malam da ke gabata da wannan tafsiri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa malam lafiya tare da shi da Allah ramma da yake ja masa wannan baki da kuma al'umma gaba ɗaya da suke halartar wannan karatu hakika mai girma sarki yana ba ku haƙuri rashin yin jawabi da kansa hakan ya biyo bayani sakamakon protocol na fada wanda ya wakilta a yi magana a madadinsa amma duka abin da zan faɗa abu ne wanda mai girma sarki ya ba ni izinin na isar da shi na farko ya ce wannan majalisi ya samu labari yana daga cikin wurin da yake tara matasa na wannan gari domin su saurari wannan littafin Allah yana jan hankalin matasa a ci gaba da zama masu biyayya masu ba da haɗin kai ma hukuma a kuma ci gaba da zama matasa na gari waɗanda za su zamanto an samu shuwagabanni masu kyau gobe domin matasa su ne ginshikin kowace iriyar al'umma mai girma sarki ya ce da zarar matashi ya bari wasu su yi wasa da tunanin shi ko kwakwalwar shi
ta hanyar koya masa shaye-shaye ko sace-sace ko fadan daba, to hakika an riga da an karya nagwal rayuwarsa gaba daya, domin haka mutum zai kare bai san ina ya dosa ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafan matasa waran ganin sun yi abin da za su zama shugabanni na gari gobe. Mai girma sarki yana ƙara jan hankalin mutane a ci gaba da sa wannan gari mai albarka cikin addu'a da su shugabanni da Allah madaukakin sarki ya ba su damar rukun jagorancin al'umma, kuma kofar sarki a buɗe take duk lokacin da mutum ya ga wani abu wanda ake aiwatarwa wanda yake ga cewa idan fada ta shiga za a iya kawo ci gaba ma al'umma, to hakika sarki yana tsaye domin ya tsawatar a daina wannan abin da zai lalata tarbiyyar al'umma a wannan gari nasa mai albarka. Hakika malam, babu abin da za a ce muku sai dai Allah ya saka muku da alkhairi a ɗan ƙananan wurare ko takaitattun ware da sarki ya ƙaddara zai je ziyara, saboda girma irin na azare ba zai yi a ce gun kowane tasiri za a ce ba. Amma sarki ya duba ware masu mahimmanci guda hudu wanda ya kai ziyara a cikinsu, kuma Allah ya ƙaddara ya ce mahimmancin nan wurin shi ma ya kamata ya zo ya kawo ziyara don a gaisa da al'umma, ba don sauran ma ba su da mahimmanci ba, sai dai nan ɗin zai wakilci sauran wuraren da ba a ce ba. Allah Ubangiji ya saka wa sarki da kai, kada a riƙe ku gaba ɗaya. Sannan mai girma sarki ya ba da kyauta ta naira 20,000 ya ce a gabatar wa malam da mai jan baki domin su ƙara shan ruwan sanyi da zai ƙara sanyaya zukatansu wurin karantar da al'umma. Allah Ubangiji ya saka wa sarki da alkhairi. Allah Ubangiji ya mai da kowa gida lafiya. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a yanta su a cikin wannan wata mai albarka. Allah Ubangiji ya ji ƙanshin Kabiru Ahmad wanda shi ne yake assasa wannan wani, kuma bai ja masa baƙi alaran ma bala ba ko da ba shi da lafiya, shi ma Allah ya ƙara masa lafiya. Malam da suka wakilce su a nan su kuma Allah Ubangiji ya ƙara wa rayuwarsu albarka, ya ƙara musu tsawon kwana da za su ta zama suna karantar da mutane littafin Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Arama kuma addu'a ayi mu sarki addu'a ha
to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun shaurari jawabin mai girma sarkin azare Injiniya Muhammad Galadi Mamagaji Abdulkadir, wanda sarkin malamai azare Malam Aliyu Faisal Abdulmumini ya gabatar a madadinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa sarki lafiya, jan hankali musamman da ya yi ma matasa. Babu abin da yake karya rabon al'umma tabbas kamar a ce matasan su lalace. Wallahi idan kun karanta tarihin al'ummomi, duk lokacin da aka lalata al'umma matasa su ake kai wahali. Ƙasan Masar lokacin da ake so a ɗauke su daga manhaji salimi na bin Allah da manzansa sau da ƙafa, a cuso musu wasu aƙidu na Turawa da Ilmaniya da makamantansu, matasa aka kai mahari. Ƙananan yara da aka buɗe makarantu madarasun nizamiyya sai aka yi targeting ɗin matasa. Lokacin da tsofaffi suka ƙare, matasa sai suka tashi da tunanin da ake so. Ƙasan Turki Daulatul Uthmaniyya ita ce seat na caliphate na duniya gaba ɗaya, daular musulunci ta duniya gaba ɗaya a Istanbul ta ƙare. To a lokacin da aka karya wannan daular, aka ɓangara al'ummomi ana so a lalata fikirarsu. Matasa wanda ake ce shi Mustafa Kamaluddin Atatürk, ba Yahudi ne da ya shiga rigar musulunci ya zo ya yi shugabancin ƙasa. Matasa yara ƙanana su ya kai mahari sai ya gurɓata ƙasa.
yanzu shugaban su ne yanzu Erdogan da yake so ya sake maido da tarbiya yanzu shi ma matasa shi kuma shi ma kai mahari yake so dora su akan tafarkin musulunci dan su tashi yadda masu wannan gurbataccen tunani in sun kare yanzu an samu al'umma kuma mai kyau ko da mai hana sallallahu ta'ala kuma matasa ake kawo a duk lokacin da matasa suka zama to tunanin su gurbatacce ne basu ma san ina suka fito ba ina za su dosa a lokacin da matasa ba su san muhimmancin kansu ba to kowane irin aqida za ka iya ci sa musu boko haram ne kidnapping ne duk matasa za ka ci tunanin abin nan banza a shiga Facebook a bata lokaci a kai a ɗebo tunanin da marasa kyau a ƴan boda ne a duk irin waɗannan ababe sai ka ga matasa ne a lokacin da matasa suka lalace to al'umma ta lalace don haka don Allah matasan mu ku sami istiqama ku daidaita ku nutsu kar a yi ci da zuci a cikin rayuwa duk abin da ka ga wani ya samu to daga Allah ne ka roƙa kema daga wajen Allah subhanahu wataala kuma ka daidaita wajen ƙoƙarin nema kar ka zama shi ma zaune kai shekara goma ba ka aikin komai ba bari ba baki ka ga matashi ya yi shekara da shekaru ya gama makaranta in ma sakandare ne in ma mai shi bai je ya koyi sana'a ba shi bai je ya ci gaba da karatu ba shi ba yawon neman ilimi yake yi daga wannan zaure zuwa wannan zaure ba amma zai iya yin shekaru zama kawai yake a bakin hanya to ai tabbas kwakwalwarsa za ta dinga saka masa mummunan abu kuma zama a bakin hanyar nan wani da waya a hannunsa kuma yana so ya mallaki waya yana so ya mallaki babbar waya yana so ya mallaki roba roba yana son ya sanya galila yana son ya wane ne a haka sai ta yi wata mummunan tunani a cikin wayar da yake karanta da yake leƙa sai ka ga tunaninsa ya kauce wani in ba isa a bai shiga moda wani in ba isa a bai zamanto dan yahu wani in ba isa a bai zamanto barawo dan ɗauke-ɗauke ka gan shi kamar mutumin kirki amma duk inda ɗauke-ɗauke a anguwa ya addabi jama'a to ba komai yake kawo ba ci ma zaune zaman banza da raina sana'a raina sana'a waɗansu ƙabilu waɗanda ba Hausa Fulani ba ba sa raina sana'a amma yanzu matashi Bahaushe za ka iya ɗaukar naira 100,000 ka ba shi wallahi shi a tunaninsa ba jari ba ne naira 100,000 nan shi ba ta ma ishe shi ma ya sai waya ba saboda shi bai da hankali ma hukaci ne amma yanzu idan ka ɗauki wasu wata ƙabila wallahi naira 50,000 ta ishe shi ya jari kuma in 50 ɗin nan yana yi cikin ikon Allah wata ran sai ke mamakin abin da ya mallaka ku canza tunanin mu yan uwa matasa mu zamanto masu dogaro da kai kar mu dinga damuwa tumasancin siyasa aljuwa da zai bamu kana jin haushin babbanunka kana jin haushin yayunka ba sa ce bakonka alazan angonku ba sa ce bako kai ta tsine mu wancan da wancan saboda kai kana zaune baka aikin komai ba fari ba baki kuma kai shekara shekaru baka tsine na komai ba wai kana so kuma sai an bari kuma rayuwarka sai ta daidaita mu kyautata ta zaman take wa Allah ubangiji ya shirye mu baki da amin Allah ma sai mana addu'a insha Allah muna fatan alkhair ga da girma sarkin azabi ubangiji Allah ta'ala ya saka mata da alkhair da ne Allah ta ba mata lafiya Allah kuma ya baida ta gida lafiya amin
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله بنا توسل للتافن كما جيرما دا ايوين كسركا كدا مكرنتا وانا محلي dukkan buƙatunmu alkhairi Allah ka biya mana fitintunu da matsaloli da suke damun zukatanmu da jukkunanmu ya Allah ka yayi mana wannan shugaba namu da ya kawo mana ziyara wannan mahalli mai albarka ma tawassaye da wannan zama Allah Ubangiji ya biya masa bukatunsa na alkhairi, Allah ya masa jagoranci, Allah ya ƙara nusar da shi shiga hidimar addini kamar yadda yake yi, musamman hidima na alqur'ani da san shi yake shiga. Allah Ubangiji ya ƙara masa albarka karkashin wannan hidima da yake yi. Allah Ubangiji ya dauki wannan masarauta ta musu gaba ɗayanta. Allah ya sanya albarka ga dare mu gaba daya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين